بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا سادوا وانا سافيات رانا الجمعة wanda ita ce safiyar 16 ga watan Juma'a al-akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 29 ga watan January shekarar miladiya ta 2021 a wannan masallaci na Baye Jidda Road dake birnin Katsina a Nigeria a karkashin wato tsarin da makarantar Darul Qira'ati As-Salafiyya ta shirya na daura wanda za mu gabatar insha Allah ta kwanaki uku daga cikin littafin Al-Muqidha littafin Mustalahul Hadith na al-Imam Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi al-Imam Al-Zahabi dai wanda aka sani wanda rasuwarsa shekara ta 700 ne da 48 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wata nuska ta wannan littafi wanda wasu daga cikin ƴan wasu ke rike da ita wanda za ku ga akwai kuskure da ya faru wajen buga wannan tarihin a jikin bangon littafin. Ne kun shekara ta 748 sai aka buga ya zama shekara ta 784. To wannan kuskure ne gaskiya na inji. Shekara ta 700 ne da 48 mutu Imam Zahabi haihuwarsa kuma shekara ta 673 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah ubangiji ya samu dace, muna fata Allah ya samu na albarka a cikin wannan darussa da zamu yau Juma'a da gobe Asabar da Jibril Lahadi insha Allah. To kafin mu shiga cikin asalin littafin zan dan yi mana wasu ɗan takaitattun wato shimfidodi ko bayanai da zasu zama kamar muqaddima ga asalin matanin littafin. Farko zamu dan tattauna a takeice game da muhimmancin ilimi na mustalahul hadith. Me muhimmancin ilimin mustalahul hadith ga dalibi da malami da mai nazari da duk wani wanda yake harka ta karatu ko karantawa ko bincike a cikin duk wani fanni na musulunci ba wai hadisi kare ba. Sababin a cikin alqur'ani kake takhassus dinka ko a shi kanshi hadisin ko a fiqhu ko a tarihi ko a lugal arabiya ko a usulul fiqhi ko maqasidi shari'a ko wani fanni ne kake nazari da bincike a cikin sa a musulunci da ma ilmomi waɗanda ba na musulunci ba ta yi in bayani ya kai ga wannan babu shakka akwai bukata zuwa ga mutun ya samu wato ilimin mustalahul hadith ko mun kankanta sa. Zan takaito mana waɗannan bayanai daga wato tahqiqin da wani malami wato Unais ibn Ahmad ibn Tahir al Indonesiyani, mutumin Indonesiya ne amma yayi karantawa a Jami'ar Islamiyya ta Madina, yayi tahqiqin wani littafi mai suna al bahru alladhi zakhar fi sharhi alfiyatil athar. Suyuti yayi alfiya ta athar wanda yake cewa tafi ta ibn ta abin nan ta al-Iraqi din nan ko fa'ikatan alfiyatan Iraqi din nan to wanda yake ziga ta din nan to kuma ya mata sharhi mutawwal wanda ana buga shi a cikin juz'i biyu shine yasa mai suna al-bahr alladhi zakhar fi sharhi alfiyatil athar. To shi kuma wannan malamin ya dauke shi yayi tahqiqin sa wanda da shine ya samu shahada al-ulya terminal degree din sa na PhD a wannan aikin da yayi. To a cikin muqaddimomin da yake so ta kaito mana abubuwan da ya faɗa game da mas'alar ta shafi muhimmancin ilimin mustalahul hadith ilimin mustalahul hadith yana daga cikin ababan alfahari na musulmai, yana daga cikin wato abinda musulmai suke ji da shi suke alfahari ilimin hadisi gaba daya saboda yayi aiki wajen tattara hankalin addinin musulunci wuri guda da tace duk wani datti da yake kokarin shigo masa sabanin wasu addinai irin kristanci musamman wanda saboda bai da irin wannan rariya ta tace wani abu ya zama kowane shiririta ya shiga cikin kristanci har rasa gane wanne ne asalin wanda Allah ya ba Annabi Isa wanne ne kuma wanda makareta suka kakkara amma shi musulunci Allah ya bashi wannan ilimin Allah ya mun musulunci falala da wannan ilimin da ya taimaka wajen tace abubuwa da suke bujurowa waɗanda ba masu kyau ba su yi kokarin su cusa kansu ko a cuso su cikin musulunci daga ilimin musalul hadith shine ilimin da ke tace sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da shi aka tace hatta alqur'ani mai girma aka ainihin wato san menene ya tabbata menene ingantacce daga cikin sa da shi ne za a iya gane me ya kamata a bauta wa Allah da shi tunda Allah yana cewa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu to ya za a gane menene ma atakumur rasulu din sai da mustalah in ba ka ba za a iya ga maka kowanne abu ka dauka da gaske ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je kana aiki da shi haka shi ilimin musalul hadis wani mabudi ne wanda zai bude maka kofofin sauran ilmomi wanda in muka kalli galibin ilmomi na mutanen da ilmu salaf wanda ya da falala mai yawa akan ilmin khalaf kowanne da isladin shi yake zuwa sawa'un qur'ani ne kana kan tafsire na malaman da su ibnu jarir al-tabari su ibnu abi hatim su al-imam ibn majah al-qazwini da baghawi a cikin tafsiransu da ire-irensu zaka ga duka suna ruwaitowa ne da isnadi kaga tafsiri kenan hakanan hatta lugal arabiya da tafalluga na da zaka ga adabi da lugha duka da isnadojin irin ashiru shu'ara na ibnu bin na ibnu salami al-jumahi bin tabaqat fuli shu'ara na ibnu salami ko ashiru shu'ara na ibnu qutayba ko abin nan al-aghani na abul faraj al-asfahani da tafalluga ne amma duka da isnadi suke roto maganganun su saboda muhimmancin isnadi a wajen tabbatar da saduwar ilimi da wanda aka danganta mushi zuwa gare shi haka hatta da tafan wato kissoshi da labarai da dukkanin nau'o'in da tafai daka sanin isnadi sanin ilimin wato da za ta ce isnadi yana da muhimmanci kwarai wajen sanin dukkanin ilmomin addini tunda kamar yadda muka ji Qur'ani da shi kanshi hadisi haka littafan tarihi irin nada irin su Ibn al-Jawzi da irin na shi Tabari da makamantan su duka da isnadin suke zuwa haka littafan fiqh irin al-ummu misali na Imam Shafi'i da isnadojin sa dan haka har aka samu a wannan zamanin da muke rayuwa akwai malam Dr. Akram Diya Al-Umari wani babban malamin hadisi ne da ya rayu a kasar Madina yayi karanta a Jami'ar Islamiyya yana rayu har yanzu ya da littafi mai suna Al-Mujtama'ul-Madani karamin littafi ne kamar shafi 150 kuma kamantansu wanda yayi shi musamman dan ya suranta irin yadda al'ummar da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yake da suna Al-Mujtama'ul-Madani al'ummar garin Madina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaman nan na bayan shi yadda suke tace bayanai ta hanyar amfani da ilimi na hadisi to dan haka ilimin hadisi yana saman mana da wani aminci akan duk abin da muke duk abin da zaka danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani malami na musulunci zaka yi rantsewa da Allah wannan a ilmance a kimiyance ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ilmance wanda ya san abin zai iya danganta ya ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana babu yadda za a yi a musa tabbatu wato to wannan asika da musulmai suke samu a cikin zakatansu cewa abinda muke aikatawa na addini din nan to ba lalibe muke yi ba muna sana'a kan abinda muke aikatawa tabbata ya tabbata sannan kuma zai baka wata malaka wata kwarewa da wata gogewa akan iya sarrafa bayanai musamman a wannan zamanin da muke rayuwa akan a zamani na abinda suke cewa overflow na information bayanai har sun yi ma mutane yawa suna overflowing kamar yadda ruwa in yayi yawa yake cika gari ya ambaliya, to ana zamanin ambaliya na bayanai, yanda wasu ma za su kubuce maka baka ma san da su ba, kuma kana da bukata izuwa gare su saboda yawa. To babu kamar zamanin da kake bukata izuwa ga ilimin hadisi irin wannan zamanin, dan ya ja maka birki akan zakewa wajen yada bayanan da tayi ba su da inganci ko baka san asalin su ba, wanda mafi karanci in kana yada su zaka fada cikin waɗanda ake cewa mafi ƙaryan makaryata shine wanda yake bada labarin da abin da yaji. Kafabil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, mafi karancin matsalar da aka shiga ke. Sannan zamu ga wato zamu fahimci manhajin magabata, zamu girmama aikin su in ka san ilmu sahih hadisi, wanda zai baka dama alal aqalli ka san cewa waɗannan mutane su Bukhari, su Muslim, su Abu Zur'a, su Abu Dawuda, su Ibnu Ma'inin, su Zahabi, su Ibnu Kathirin, su Ibnu Hajirin da makamantansu, lalle abinda suka yi ba wasa bane, aiki ne babba. Kuma zaka girmama su, da haka ba zaka yadda a ci mutuncin su ba, zaka san matsayin su. In muka lura misali, yanzu mace sanda ta fara haihuwa zaka ga tafi sanin darajar mahaifiyarta fiye da da, saboda yanzu ta ji yaya uwa ke ji na ɗaukan ciki da wahalar shi, wahalan ala wahalin, da wahalan naƙuda, da wahalan kula da yaro, sai ga yanzu tafi sanin muhimmancin uwa fiye da da. To haka wanda ya shiga koda ba za ka zama malamin hadisi wata rana ba, domin wannan tsotsayi ne na daban, amma in dai ka koya ka sani, to za ka gane muhimmancin waɗannan malaman. Kamar yadda kowane fanni ka koye shi, yanzu duk mutumin da ya karanta mathematics ya san muhimmancin su Albert Einstein da su wani da wani, su algorithm waye, bi ya san muhimmancin waɗannan theorem ɗin da wanda suka kawo su, saboda ya shiga cikin harka. To wannan zai baka dama ka samu wato halin girmama naqalatul shari'a wanda suka kwafo shari'a nan ta musulunci, malamai kenan. Sannan zai kuma taimaka maka wajen iya wato samar da barantar da zimmar musulmai, daga barantar da zimmarka da sauran musulmai daga fadawa cikin kai labarin da bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin zai baka dama ka dinga taka tsantsan, ba za ka dinga zuwa kana duk abin da ka ji an ce annabi ya faɗa baka san asalin shi ba, ka je ka faɗa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man hadatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina, kamar yadda yake cikin sahihu Muslim a cikin muqaddimarsa, wanda da yaje yake bayar da hadisin da ana ma tsammanin ƙarya ne, babu shakka wannan yana ɗaya daga cikin masu yi mini ƙarya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu shakka ilimin hadisi zai taimaka wajen tace Isra'iliyat, labarai na zukita malle na Yahudawa da Kiristoci da kissoshi da ƙarerai waɗanda aka yi ƙoƙarin ɗamfara su ga musulunci. Wannan sa daga cikin a taƙaice ƙwarai, zan ba ku daga baku photocopy don ku ga waɗannan bayanan da kanku. Akwai marahil da aka bi wajen samar da ilimin har ya zama yadda yake aka comprehensive. Marhala ta farko a farkon musulunci har zuwa wajen ƙarshen wato ƙarni na farko, tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai har zuwa ƙarewar sahabbai, babu wani rubutaccen littafi kamar yadda aka sani a kusan kowane fanni, sai dai suna yin abin ne a cikin komai nasu, wato duka ilimi ne ga mamme guda ɗaya. Amma daga baya buƙatu suka sa aka yi ta rarraba ilmomi, ana samar da ƙa'idoji ana rubuta su har zuwa marhala ta kamar wato uku a tsakiyar ƙarni na hudu, a sanda aka samu wato sorry a tsakiyar ƙarni na uku a sanda aka samu malamai irin su Ali ibn Abdullah ibn al-Madini suka fara rubuta littafai akan ilal, da sauransu suka fara amsa tambayoyi daga ɗalibansu su'alat da ire-irensu. Sai a ƙarni na uku, wato a shekara ta ƙarni na hudu amin a shekara ta 300 aka baka samu malam Ar-Rama Hurmuzi wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine yazo ya fara rubuta littafi wanda yake guda, ya tattara bayanai wanda suka shafi ka'idojin ilimin mustalahul hadith. Wannan malami ana ce mishi Ar-Rama Hurmuzi, sunan shi Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad Arrabu Hurmuzi rasuwar sa shekara ta 360 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rubuta littafin shi mai girma Al Muhaddisul Fasil bain Ar-Rawi wal Wa'i ana buga shi a cikin katon mujalladi haka guda wanda kamar yadda Zahabi yake yaba mai yake cewa ma ahsanahu min kitab a cikin siru alamin nubala kenan yake har yake ba da labarin cewa al-Imamu Salafi ya kasance baya rabuwa da littafin nan ko da yaushe yana tare da shi tsawon rayuwarsa lokaci mai tsayi a rayuwarsa wannan shine littafi na farko a tarihi da aka rubuta akan ilimin mustalahul hadith sannan sai Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi al-Hakim dai mai musadrak wanda rasuwarsa shekara ta 405 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Hakim na da littafi shahararre shine ma'rifatu ulumil hadith ma'rifatu ulumil hadith wanda ya tattaro bayanai kari akan wanda wancan malami yayi ya tattara su ya tsara su tsari mai kyau kuma shi ma littafi ne da an buga shi akwai shi a gari akwai takikai kala daban-daban na wanda ke biye da shi daga cikin littafai da suka shahara wancan lokaci akwai littafin al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani wanda yayi shi ya sa mai suna al-Mustakhraj Abu Nu'aym al-Asfahani shine Ahmad ibn Abdullah wanda rasuwarsa shekara ta 430 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi littafi shi ma ya sa mai suna Ulumul Hadith bayan da ya gama Mustakhraj dinsa ya sa mai suna Ulumul Hadith shi ma yana da muhimmanci kwarai an buga shi ana samun shi a kasuwa akwai kuma al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit wanda aka sani da suna al-Khatib al-Baghdadi wani malami daga cikin mausu'an malamai din nan al-Imam al-Khatib ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta littafi mai suna al-Kifaya fi ilmin riwaya ko fi qawaninir riwaya akwai kuma baya ga shi kuma akwai littafi wanda yayi al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' wanda wannan tafi na khatib suna da muhimmanci kwarai da gaske a ilimin musalawal hadis kuma bai yiwa ma har yanzu din nan da muke magana a ce mutun ya koyi harkar ilimin hadisi ba tare da ya karanta littafin khatib ba yana da matukar wahala in ko habi karanta ba zai asarar abubuwa da dama na ilimi sai zama akwai gidi a cikin ilimin sa baya ga waɗannan kuma khatib ya dinga bin mas'ala yana mata littafi mursal ya mai littafi mu'dal ya mai littafi kowace mas'ala daya haka ya mata littafi domin khatibu malami ne mawsu'i malami ne encyclopedic malami irin komai da ruwanka ne a cikin ilimin hadisi kwararren malami ne sosai to wannan tafai nashi suka shahara sosai suka yadu a cikin malamai har kamar yadda Ibn Hajar yake cewa aka waye gari duk wanda ya zo a bayan khatibu ya zama dalibin littafin khatibu ne bai iya wadatuwa daga ilmomin da ke cikin su duk wanda ya zo a bayan shi to ana nan kuma sai Al-Qadi Iyad ibn Musa Al-Yahsubi mai littafin wannan littafi na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ash-Shifa Ash-Shifa bi Wafa'i Huquqil Mustafa da Al-Ilma da At-Taqyid da sauransu Al-Qadi Iyad ya rasu shekara ta 544 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne mutumin kasar abin nan Morocco ko kuma kace Andalus bisa rigima da ake akan garin su Ceuta wani gari da ke kan iyaka wannan malami gogagge malami ne kamar yadda aka sani babban malami ne ba maliki littafin shi kankani ne amma mai albarka kwarai shine al-ilma fi ma'rifatu usulir riwaya al-ilma yana daga cikin tafai na da wanda yayi tattauna sosai akan masail wadanda kamar yadda yake fada bi haqqin cewa lam yusbaq ilaiha ba wanda ya riga shi zuwa ga yin wannan tattaunawa to suna nan dai da tafai da yawa waɗannan su ne can na farko waɗanda aka yi ta yi daga baya sai aka samu wani gogaggen malami shine Abu Amr ibn Salah wanda sunan shi Usman ibn Abdurrahman Ash-Sharzuri ibn Salah ya rasu ka ta 643 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malami da ya zo a wannan farkon karni na 7 ya zama shine wato malamin hadisi a Darul Hadith al-Ashrafiyya a kasar Dimashqa shine ya zauna zaman yana karantar da ilimin hadisi domin karanta ce da aka yi wakafinta dan karantar da ilimin hadisi baya ga shi An-Nawawi ya karanta a makarantar haka Yusuf al-Mizzi ya karantar a makarantar da kuma wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba makaranta ce mashhuriya a kasar Dimashqa to da yazo yana karantar da ilimin hadisi yana wa dalibai lecture imla'i yake yadda kaga ana lecture a university daka yakan shiryo lecture yazo ya gabatar da ita akan waɗannan ilmomi baya ga sauran karantawa da yake da rubuce rubuce da fatawa malami ne alƙali malami ne wanda yake mai fatawa malami ne da komai ya iya to wannan littafi nashi shine aka fi sani da suna muqaddimatu ibn salah muqaddimatu ibn salahi wanda littafi ne shahararre sosai a ilimin hadisi na mustalah al hadis kuma ana an buga shi ana samun shi ko da yaushe ana iya samun shi da ka je kasuwa kace a baka dan salahu kowa ya san shi to wannan littafi nashi ya samu karbuwa kwarai da ka duk sai mutanen bayan shi sai suka zama suna dogaro da littafin saboda littafin yana da muhimmanci saboda akwai istinbatat daqiqa da ta'arif wanda suke mundabata da tahzibul ibarat komai yaji a littafin daka sai kamar da ibnu hajarin yake cewa yake sai malamai suka wayi gari suna bin doran shi wasu su mai ikhtisari wasu su mai sharhi wasu su mai itiradi wasu su mai da shi waqi wasu su yi kaza suna tayin da abubuwa na ainihin wato ci gaba da karakar wannan ilimi kamar da shi malamin Ibn Hajar shine wato al-Iraqi yake fada a cikin littafin shi at-tafsira wa tadhkira wannan waqi ta Iraqi Iraqiyar sai ga ta 800 ne da shidda a farkon ta yake cewa nazamtuha tabsiratan lil mubtadi tadhkiratan lil muntahi wal musnidi wadda a ciki yake cewa lakhastu fiha ibn salahi ajma'a wa zittuha ilman tarahu mawdi'a yace wannan littafin nawa nayi talkhisin ibn salahi ne gaba daya na kuma ƙara abubuwa wa zittuha ilman na ƙara abubuwa tarahu zaka ganshi mawdi'a a inda ya kamata ka ganshi yana daga cikin wanda suka mai suka mai shi waqi akwai wanda suka mishi ikhtisari irin su Nawawi yayi har guda biyu yayi ikhtisari ya sake yin wani akan wani akwai abin nan irshadu tullabil haqa'iq ila ma'rifati sunan khairil khala'iq na al-imam an-nawawi daga baya kuma ya ƙara yin wato ya ƙara rairaye shi zuwa abin nan taqrib wanda shine suyuti ya bi mishi sharhi na tadribur rawi sharhu taqribin nawawi al-imam an-nawawi ya rusika ta 676 shi kuma suyuti shi ka ta 911 to haka dai suka yi tai shi ma ibnu hajirin yayi nashi ikhtisar haka ibnu kathirin ad-dimashqi yayi haka malamai irin su ibnu kathirin shine yayi iksar ulumul hadith iksar ulumul hadith wanda ahmad shakir yayi masharhi al-ba'is al-hafif sharh iktisar ulumul hadith ibnu kathir ya rusika ta 774 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan karamin dalibi ne a makarantar ibnu taymiya yana daga cikin kanana haka badruddin ibnu jamaa mai littafin tazkiratus sami' shi ma yana da al-manhalur rawi fi muktasari ulumul hadith an-nabawi shi ma yayi nashi a ciki wancan na Nawawi shine at-taqrib wa at-taysir fi ma'rifati sunan al-bashir an-nadhir shine wanda su yi ma sharhi to haka na ibn hajirin yayi nukats akwai an-nukatul kubra akwai an-nukat wanda aka sani madaidaiciya an-nukat ala muqaddimati ibn salah wanda asalin tarihin littafin da malamin su al-iraqi ya karantar da su wato littafin ibn salah to yadda muke dalibai din haka kowa da pensilin shi ko biran shi iraqi yana karantar da su yana yin ta'liqat yana yin gyare-gyare yana fadan wasu sharhohi ko ibnu hajarin yana copy fawaid da yaga suna da muhimmanci ko mun gane daga baya bayan ya zama malami bayan wancan ya kau sai ya dauko wannan yadda ya ba da labari kai sai ya ga fawaid din nan sa da muhimmanci sai ya ƙara rereye sai ya ƙara gyarawa kawai sai ya mai da shi littafi shine an-nukat al-ibn salah akwai babban malami Rabi ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullah wanda yanzu yana raye shi ta hakikin shi shine risalar shi na doktora a jami'ar islamiyya shekaru wajen 40 bayan da suka wuce ana buga shi a mujalladai guda biyu haka jami'ar islamiyya ta buga shi da kyauta ma ake raba shi irin wanda ake rabawa ma dalibai yan dirasat ko baki idan sun je sun kai ziyara a zamanin islamiya akwai imada ta al-amalul khairiyya suke ci mishi kuma kamar haka wanda bakin malamai ko alhazai ko ƴan ziyara sukan je daliban ilimi su kai ziyara to akan ba shi kyauta da tufai to anan suke raba shi kyauta amma littafi ne mai kima kwarai da gaske to har dai al'amari ya kai har zamanin da ake ciki akwai malamai har a wannan zamanin da suka yi wasu rubuce-rubuce wanda suke da muhimmanci kwarai akan wannan wannan itlala ce kawai akan yadda ilimin musalul hadith ya sami wato ci gaba da habaka akwai littafai da dama wadanda suna da muhimmanci kwarai amma wadannan kawai rumuz ne da za a iya sanin su nan kusa kuma na san galibi wasu sun san su ko sun mamallake su ko sun karanta su ko suna karantar da su ma to wannan kenan to sai wannan shine gaba ta farko ta wannan mukaddima a gurguje wato muhimmanci da tarihin wasu littafai na musalahul hadith gaba ta biyu ita ce batu akan al-imamu az-zahabi da wannan littafi nashi ina takaita mana ne kwarai da gaske sai nake yi a gurguje a yi hakuri al-imamu az-zahabi malami ne mashuhuri wanda kusan in ce zai iya wadatuwa daga ta'arifi in ba dan dai kawai bukatuwa zuwa ga hakan saboda wata ila wani abu maimaitawa ne wani kuma yanzu za a ji shi ko an ji an manta amma ba haka ba imamu zahabi addini da yake karatu na ilimin hadisi ya kamata a ce an ambace shi ba sai an yi wani tarihin shi ba dan kamar yadda Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin yake fara Allah ya gafarta mishi yake cewa mutane guda biyu da Ibn Hajar da az-zahabi duk wanda yazo bayan su a cikin ilimin hadisi to ko yaki ko yaso sai ya ci muriyar ilimin su ba za ka iya wadatuwa daga ilimin su bane kana magana ko kana koyon harkar hadisi inde sai riga ka zuwa duniya sai riga ka rubutu to ba kai saka wadatu daga ilimin su yace ko ka dace da su a manhaji ko baka dace ba ko kana son su ko kana yi kana aibata su to dai sai ka ci muriyar su baka isa ba Imam Zahabi kamar yadda muka ambata an haife shi shekara ta 673 a cikin watan Rabi'un al-Akhir aka haife shi kamar yadda aka ce a shekara a wannan shekara sunan shi Muhammad dan Ahmad dan Usman dan Qaymaz asalin iyayen shi mutanen Turkiya ne ta yanzu amma sun zauna a kasar Dimashqa inda aka haife shi baban shi attajiri ne mai sana'an sai da gwal shi ake ce mishi az-zahabi din amma shi dai ta sai kama harkar karatu baban yana kaunar shi kwarai da gaske shi sa ya hana shi tafiye-tafiye zuwa wasu garuruwa kamar yadda yake ba da labari da kanshi bai tafiya zuwa wasu garuruwa ba na neman ilimi sai bayan rasuwa mahaifin shi saboda ya biyayya ga uban wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu dalibai mu gane biyayya ga iyaye tana taimaka ta buɗa maka basira a iliminka kuma abin da ake cewa biyayya har kullum mu gane shine a sa ka yin abin da baka so ka hakura kai a sa ka yin abin da baka so ko kuma wataƙila ma ka fi baban gaskiya kai kake da gaskiya tun dai ba saban Allah bane sai ka hakura kai in kana so ka yi baban ka ya ce a'a kana so ka je makaranta wani gari ya ce a'a kana so ka yi sana'a iri kaza ya ce a'a to sai ka hakura ka nemi yardar Allah da wannan haka ya ba da labari ya ce sai ya hakura ya zauna saboda baban yana so kullun ya dinga ganin shi duk da dai shi bai shiga harkar sana'a ba da haka da Ibn Zahabi ake ce mishi amma daga baya sai Ibn din sai ta fita daga sunan aka dawo kai ana cewa Zahabi al-Imam Zahabi tun yana dan kankani wasu malamai suka mai ijaza daga baya kuma ya koyi ilimi a gun malamai da dama irin su Al-Hafiz Ad-Dimyati irin su Ibn Asakir irin shi Ibn Daqiq Al-Aid irin su Ibn Taymiyyah daga cikin malaman shi da ya lazimce su da sauransu da kuma dalibai da yawa yana da malamai sama da 200 za a gansu ya ambace su a cikin kafin shi Al-Mu'jam Al-Mukhtas bil Muhaddisi wanda ya ambaci dalibai da ya rayuwa tare da su da malamai waɗanda suka koya mai karatu suna da yawa kwarai har da mata waɗanda ya koyi karatu a gunsu Allah ya mishi basira da kyakkyawan tsinkaye da kuma ƙarfin kwakwalwa sannan ga kyakkyawan rubutu kamar da ake ba da labari rubutun shi yana da farin jini a cikin malamai da dalibai da kasuwar littafi yana da babban littafin shi shine Tarikhul Islam ومشاهير وفيات وفيات المشاهير والأعلام وندا سو بشار معروف أول سكت هيك إنسان أنا بقاش أتكلم سما دم جل دي همسن أيضا ونن تابن ناشي دعشيني وكم يدنجا استراتيجي موصلة تتفاي دعشيكي يواري العبر في خبر من عبر كو غبر بس ساباني دعشيكي يواري سيرو أعلام النبلاء نما لمي مشهوري أفنونس دعشيكي يواري طبقات القراء تاريخ معلم القرآن كري دعشيكي يواري تنكرة الحفاظ تاريخ معلم حديثي كري دعشيكي يواري الإشارة في إلى وفيات الأعيان الملتقى من تاريخ الإسلام وند شيكوي فدان تاريخ متو متانيني da haka litafai kala daban-daban yayi su ya ware su ne daga litafin tarihul islam wanda ya fara shi tun daga tarihin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa farkon shekara ta 700 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ajabul ujabi ne wannan litafin nashi kamar yadda yake fara a cikin mukaddima yake cewa wa ta'ibtu fihi kathiran na sha wahala a wannan litafin ya lissafo sunayen litafin da ya karanta kafin ya rubuta litafin sun fi guda 100 shine malamai suke cewa al-Imam Az-Zahabi bai wanda Allah ya mishi kamar kace ne an tsaye da shi a wani fili aka daura shi akan wani mambari sai aka fito da duka mutanen duniya gaba ɗaya aka tsaye da su a wajen kuma kowanne aka sa mishi label a wuyan shi wanda label din nan yana dauke da bayanin komai da ya shafi mutum sai kawai ya je duba kowanne wanda ya ga yana so kawai ya kofe kamar ce an baka satan ansa a maka kashe biyaka a cikin ɗakin jarabawa kai kana gani kana rubutawa yadda ya san mutanen wani zamani mutanen da suka rayu da su ma ba su san su ba mana mutanen da suka rayu a karni na biyu na uku wasu su ba su san junan su yadda Zahabi ya san su ko mun gani Allah ya mishi wannan bai wannan sanin tarihin musulunci sannan ya daltafe a aqida irin kitabul arsh litafin al-ulu wanda Sheikh Al-Albani ya iktisarin sa muktasar al-ulu akwai daltafe akwai litafin juz'un fi ittiba'i sunan والذجر عن البدع اكوي سقلا اكوي زغل العلم اكوي ابنن اهل المئه فصائد تاريخ malamai wanda suka shekara 100 a duniya akwai al-amsar zawatul athar tarihin garuruwa wanda suke tarihin ilimin sunna litafai iri sai iya wanda kaji labari sannan Allah ya mishi wata baiwa ya kware game da ikhtisarin litafai masu tsayi wanda suke ba dalibai tsoro to ya iya rairaye su yaban maka lubbudin kai da aka yayi ma litafin baihaqi asnanul kabir na baihaqi daga mujalladi wajen 10 ya maida shi mujalladi 6 ko 3 a wasu yanayin bugu yayi ma litafin tarihu madat dimashqa na ibnu asakir wanda ana buga shi a cikin wajen mujalladi 100 ne asalin shi babu litafin hadisin da yake yawan shi Zahabi yayi ikhtisarin sa zuwa abin da yake bai fi mutan da 15 ba sannan yayi ma litafin منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية نمال من شيء ابن تيمية يميد الشيء مجلد بيو المنتقى من منهاج الاعتدال سنة يائما لتاف أبنى هاي إلى يو أبنى نمان تسونا وندى نكي سون أمبتا تفن سنة ديوا أوكي يائلية يائما لتاف أحمد ابن حنبل وانت نكي سون أمبتا شين لتاف حاكم مصدرك شما يمشي اقتصادي ko tahdibi sannan yayi ma tahdibul kamal na malamin shi al-mizzi shi ma ya mishi ikhtisari litafin mustadrak musnad na al-imam Ahmad ibn Hanbal shine zabi yake ambata da ya gama tarihin Ahmad ibn Hanbal a cikin sirar al-Imam Nubala yake cewa ya so a ce ya samu dama yayi aiki akan musnadul imam Ahmad ibn Hanbal yace ya rereye shi ya tace shi ya sashi akan babukan fiqhu ya ambaci hadisan da suka inganta da wanda ba su inganta ba cewa rayuwa ta riga ta yi nisa yana fadan wannan ne gabda rasuwarsa ya riga ya tsufa ba zai iya yace amma ina fata Allah ya kawo wanda zai yi wannan aiki ga yanzu dai ana jira a kunda ake tunanin sun yi wannan aikin amma yanzu dai ba bai fita ba Imam Zahabi saboda jarabar karatu da karshe idan shi ya lalace ya makance shekara 4 ya bai da ido ya makance a cibalbal da takarda da rashin bacci sun cinye idan shi ya lalace san hayin zaka ga manyan yan boko wanda suka karatu da na dadin zaka kowa da kwankwame man gilashi ko ba na yan gayu irin wanda mutane suke sakawa zaka ga idan su ya lalace to haka shi ma ya samu wannan jarabawar ta mutuwan ido saboda yawan karatu da nazari. Akwai duk da wannan zurfin ilimi nashi jama'a da yadda mutane suka jarabci da san ilimin shi, da yazo yin tarihin kanshi, zaka sha mamaki abin da ya ambata. Irin abin da zake ce ma autobiography, wato tarihin faɗi da kanka. Yanzu mutane duk wanda tashin tarihin shi zaka ga zai zuga kanshi ne ko? Zai zuga kanshi, iya zugawa, zai faɗi duk wata falala da yake da ita da ma ƙari. To Al-Imam Adh-Dhahabi a cikin yana da mu'jam guda biyu da muka faɗa, akwai Al-Mu'jamul Kabir ko kuma Al-Mu'jamul Mukhtass bil Muhaddithi. Bari ku ji abin da ya ambata akan kanshi, da yazo tarjumar kansa, wane ne shi a ganin sa. Ba za ka hada da irin abin da Suyuti suka yi ba, Allah ya gafarta musu. At-Tahaddus bi Ni'matillah na Suyuti, kaga shi zaka ga ya ambaci falalan shi da ilmomin shi da bayani akan cewa ya ma kai mujtahidi, da irin rigingimin da suke yi shi da abokan hamayyar shi a wannan zamani, su Sakhawi da su Al-Biqai, Allah ya gafarta musu gaba daya. Amma shi wannan malami namu Al-Imam Adh-Dhahabi da yazo tarjuma kansa a cikin Al-Mu'jamul Mukhtass bil Muhaddithi, zan karanta mana wannan dan hala ya zama mana abun koyi wajen ka gane ba wai sai ka zuga kanka zaka zama wata tsiya ba. Bai zuga kanshi ba, amma Allah ya daga shi. Man tawadda'a lillahi rafa'ahu, in ka nemi da karfin tsiya sai ka zuga kanka ka ce kai wata tsiya ne, sai mutane su ki yarda da kai ma, kana san girman su, ki baka girma. Al-Imam Adh-Dhahabi da yazo ga abin da yake cewa, da yazo a harfu dhal, yace Adh-Dhahabi al-musannif, marbutan littafin nan Muhammad ibn Ahmad ibn Usman ibn Qaymas ibn Sheikh Abdullah at-Turkumani al-Fariqi thumma ad-Dimashqi ash-Shafi'i, ya faɗi sunan shi da dangantakarsa, ce al-Muqri, mai karanta da al-Qur'ani, al-Muhaddith, malamin hadisi, mukharriju hadha al-mu'jam, shine yayi wannan littafin, kaman yana magana akan wani third party. Sai yace wulida sanata 73, an haife shi ka ta 773, wa ajaza lahu Abu Zakariya ibn al-Misri wa ibn Abi al-Khayr wal Qutb ibn Asrun wal Qasim al-Irbili wa Idda, ya faɗi malaman da suka bashi ijaza. Yace wa sami'a bi Dimashqa min Umar ibn al-Qawwas bil wa bil Ba'labak min at-Taj ibn Ulwan wa bil Qahira min ad-Dimyaqi wabil karrafa min al ibrahuqi wabil thagar min al karrafi wabil makka min al tuzari wabil halab min sankar al muzani wabil nabilis min al ammad ibn badran, ya ambaci garuruwa daban-daban da malamai da ya gamu da su, wasu manyan malamai da ya gamu da su a garin. Sai ya ce wa jama'a tawalifa, wannan malami ya tattara littafai da dama, yuqalu ana cewa mufida, wai suna da amfani, yace mutane ne suke da suna da amfani, yace wal jama'atu yatafaddaluna, yace mutane suna mishi kara ne, suna cewa tafin suna da kyau, wa yusnuna alaihi, mutane suna tayaban shi, wa huwa akhbaru bin nafsihi fil ilmi, amma shi mutumin ya fi kowa sanin matsayin shi a ilimi, ya san abin da suke faɗa bai kai ba. Yace wallahu almusta'an, Allah ya samu dace, wala haula wala quwwata illa billah, yace wa idha salima li imani, yace in Allah ya sa na tsira da imani na, fa ya fawzi, to na tsira. Haza abin da ya faɗa ke, wannan shine tarihin da yawa kansa, ce in na tsira da imani na to alhamdulillah, wancan kuma mutane ne dai suke ta faɗa suna kara suna kaza suna kaza. Babu shakka wannan an san tawali'u ne, tsabaragen tawali'u ne irin na malaman da, wanda ya sha bamban da irin halin malamai waɗanda ba na da ba, Allah shi kyauta. To Al-Imam Adh-Dhahabi bayan wannan doguwar rayuwa ya kharraja malamai da dama waɗanda suka gaji ilimin sa. Daga ciki akwai As-Safadi, Khalil ibn Aibak As-Safadi, akwai wancan As-Subki wanda duk da yana jin haushin malamin saboda bambancin aqida da suka samu, amma yana yaba mushi, Subki mai tabaqatu Shafi'iyya karamin. Akwai kuma irin su Ibn Kathir, duka ɗaliban shi waɗannan duk sun mai tarjama a wurare daban-daban a littafansu da masadiru na tarjamarsa. To wannan kenan game da wane ne Adh-Dhahabi, sai kuma littafin Al-Muqidha ɗin a taƙaice ƙwarai. Wannan littafi na Al-Muqidha, lafazin Al-Muqidha daga Al-Yaqazatu, wanda shine naqidin nawm fadakuwa mutun ya farka dan aka ce istaiqadha bi ma'ana intabaha yana fadake kamar da Allah yake cewa ta hasabuhum aiqadan wa hum ruku aiqadan ai kana zaka tsammanci cewa idan su biyu ashabul kafi ko zaka tsammanci cewa idan su biyu alhalin bacci suke yi dan aka ce rajulun yaqidun bi ma'ana hadirun wa fatin aka ce mutum wannan fulanun yaqidun wannan mutum ne mai kaifin hankali ko basira ko fadakuwa to wanda yake wato yana da is always alert wanda yake smart ba wanda yake bai da kaifin basira ba daka al-muqiza ismul maf'ul ne ko ismul fa'il ne al-muqiza tunda an yi kasara ga ainul kalima din wato kamar a ce wata ɗan littafiya barne da Hausa mu ta zagi wata ɗan littafiya wacce za ta motsa mutum za ta mishi allura za ta motsa ka kaji cewa an sa ka cikin karsashi kamar an tura ka ka shiga harkar hadisi shine wato wani littafi ne na farko amma ana fatan ka karanta shi to wannan zai saka maka himma ya motsa ka shine ma'anar al-muqidatu mai motsa tunanin mutane ko mun gani ana cewa wasu malami suna ganin cewa wannan littafi Imam Zahabi ya rere shi ne daga littafin malaminsa shine wancan Ibn Daqiq al-Aid Ibn Daqiq sunan shi Muhammad Ibn Ali Ibn Wahab al-Qushayri wani kasur kuma malami ne shi ma ya rasu ka ta 702 farkon karni na 8 to ana ganin littafin shi na al-Iqtirah fi qawa'id al-istilah wanda mujalladi ne babba ana ganin shine Zahabi ya rereye yayi wannan littafin akwai alama haka sosai daga cikin aikin da idan bai ambata ba karara amma malamin shi ne ya karantar da shi haka babu mamaki dan yayi aiki ci gaba da nashi to kuma babu shakka akan ingancin danganta wannan littafi ga Imam Zahabi babu wata shakka akan haka domin shi da kanshi ya ambace shi a wasu wurare malaman da suka zo bayan shi sun ambaci littafin a wasu wurare ba sai mun ta kawo su ba meye muhimmanci ko amfanin wannan littafi na al-muqiza a harkar mustalahul hadith ya da kyau in zaka karanta littafi ka san wato matsayin sa da muhimmancin shi akan abin da kake karantawa akwai littafan da za a iya wadatuwa da su wasu sun wakilce su akwai kuma waɗanda bai yiwuwa wasu sun wakilce su littafin al-muqiza yana da muhimmanci ta fuskoki guda uku fuska ta farko shine jalalatu muallifihi girman matsayin mai littafin asan akwai abinda wato yakan samu kima ne saboda wanda ya kawo shi ko wanda yake da shi idan yanzu an san wani company sun riga sun samu karbuwa a irin product din da suke yi to duk abin da suka kawo sabo zai shiga cikin wannan alfarma haka ne ko sawun gidan abinci ne ko kamfanin kayan masarufi ne ko kamfanin kayan gini ne kai koda ma tailor ne in ya riga ya samu karbuwa a cikin tailori to duk dinkin da yayi sunan shi mai kyau saboda jalalar shi zata shafi wannan dinki ko haka kamfani misali kamfanin waya ko kamfanin da ke yin computer ko agogo da sun yi wani sabon brand ana ganin ya ce to su wane ne to mai kyau ne kawai saboda an san aikin su ba yi da matsala to wannan jalalata al-Imam Zahabi tana sa littafin nan ya samu falala domin da garan an ce Zahabi to kowa ya san wane ne shi a gidan hadisi abu na biyu shine wato zuhuru ba'di al-istihadat lil Imam Zahabi fil kitab Imam Zahabi yayi wasu ijtihadodi da yawa a cikin littafin wanda kamar yadda ya saba tunda malami ne mujtahidi malami ne wanda yake mai yanci wasu ra'ayoyi da ya ambata nashi a cikin littafin wasu misalai da ya buga akan isnadoji masu kyau ko ingantattu wasu tasarrufat da yayi wasu maganganu da yayi akan jarhuwat ta'dil musamman wajen raba masu jarhuwat ta'dil zuwa gida uku akwai al-mutashaddidun akwai al-mutasahilun akwai al-mu'tadilun wanda ba za ka same wannan bayanin a wannan tafin na mas'alahu ba sai ana shi sannan ambatan tabaqat na huffaz da sauransu abu na uku da ke nuna muhimmancin littafin shine yanda malaman da suka zo a bayan shi suka ba da muhimmanci wajen yin reference da littafin irin su akwai misali Al-Hafiz Kamaluddin Ash-Shuma Ash-Shamuni wa Ash-Shumuni amin wanda litafin abin nan natijatun nazar ya shika ta 821 za ga yayi reference litafin al-litafin shi haka Ibn Nasir al-Dimashqi al-litafin shi sharhin da yayi litafin mai tsayi da kuma gajere haka Ibn Hajar a cikin Nuzhatun Nazar haka Sakhawi a cikin Fathul Mughith da sharhin al-Hidayah haka al-Allama Jalaluddin Suyuti a cikin Tadribur Rawi haka Amirus San'ani a cikin Isbalul Matar na Amirus San'ani to duk waɗannan manyan malaman zaka ga basu gushe ba suna yin reference da littafin a cikin littafin su kaga wannan yana muhimmanci littafin to a abu na gaba shine bugun da aka yi ma littafin kala kala an buga shi bugu kala daban-daban zan yi ishara zuwa ga akalla bugu biyu ne ko uku kawai akwai bugu na wani malami wanda yake bugu ne da ya shahara sosai a gari akwai na Amru Abdul Mun'im Salim wanda ya shahara akwai shi sosai a gari akwai bugun Abdul Fattah Abu Gudda wanda ita ma nuska ce mashhuriya ya bada muhimmanci sosai wajen yin ta'aliqat da al-inaya bin nas al-muhaqqaq sai dai an samu kurakurai sosai a wannan nuska an samu kurakurai sosai wadanda ba muhalli ne na bayani a kansu ba yayi tasarrufi a cikin abubuwan da bai fahimta ba sai ya ko rubutun bai fita ba sai ya sa su yadda ya ga dama ga ko wannan nuskar take hannuna wanda tana daga cikin nusar mu'tabara sosai wanda an buga ta a 2018 kamar shekaru uku da suka gabata ta tahqiqin Ahmad Ibn Shihab Hamid wanda yayi amfani da nuskoki guda uku na manuscript da ya samu daga cikin nuskokin da ya samu wanda suke suna da jalala kwarai akwai nuskoki waɗanda ba a rigaye shi wajen samun su ba ya samu nuska daga kasashen turawa daga wani muthaf a kasar Spain wanda yake ce mashi Escorial na kasar Spain abin nan a Madrid ya samu nuska daga wannan maktaba da kuma nuska daga maktabatu zahiriya wanda ita ce al-asl a kasar Dimashq da kuma nuska daga al-maktaba al-wataniya National Library na Paris a kasar France waɗannan da su yi itimadi wajen wato abin nan wajen yin wannan nuska ta shi da aka sai da nuska ce take da kyau kwarai akwai sharhohi haka da ake wa littafin an mai sharhohi da sauransu akwai malamai da suka tada littafin daban-daban wanda ko yanzu ka je YouTube zaka samu wato kasusuwa na malaman musulunci a wannan zamanin suka tada littafin kala daban-daban daga cikin kasusuwan da ni na bi su na saurare su fiye da shekara a baya akwai na babban malami Dr. Al-Khudair Abdul Karim Al-Khudair wani babban malami wanda yana raye har yanzu malami ne professor ne na ilimin hadisi malami ne kuma wanda yake ya ji sosai a ilimi ya kanta da wannan littafi kasusuwan suna nan a kan YouTube sannan malaminmu malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi ya karanta da mu wannan littafin tun wajejen shekarar 2008 or thereabout muciya a Zaria sannan na bibiyi karatukan wasu daga cikin karatukan da Dr. Ibrahim Adam Dicina wanda shine director Sunna TV Allah ya saka mai da alkhairi shi ma ya karanta da wannan littafi a wata daura haka a kasar Yola kuma na bibiyi wannan karatukan da wannan wasu ne da nake iya tunawa nan kusa amma duk wanda yake dalibi ne mai zakule-zakule zai iya zakulo ire-iren waɗannan akwai kuma sharhohi rubutattu akwai sharhi da wato mashhur Hassan Salman yayi akwai na shi Amru Abdul Mun'im akwai su kala daban-daban sharhohi na malamai wanda zaka iya samun su ka siya kuma zaka iya neman soft copy a wannan zamanin na e-copies zaka iya neman e-copies din ta hanyar internet wanda zaka iya downloading zaka iya printing da sauransu wannan suna daga cikin abubuwan da na so na ambata a wannan yar gajeruwar mukaddima da fatan ba ta yi tsayi ba. To sai mu je cikin asalin tafi. Malam yace bismillahir rahmanir rahim al hadithu sahih huwa ma dara ala adlin mutqinin wattasala sanadu fa in kana mursalan fa fil ihtijaj bihi ikhtilafun wa zada ahli al hadith salamatahu min ash shudud wal illa wa fihi nadharun ala muqtada nadhar al fuqaha fa inna katiran min al ilal ya abawraha wannan wasu za su ga nuskokin su akwai wani salati da sallama da wani yabo ko wata kin za ga daga bismillahir rahmanir rahim sai rabbi zidni ilma ووفق يا كريم قال الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد أمدة الحفاظ والمحدثين وقدة الأئمة والمحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين ذيغا لاكا عنرمو تواننا تواننا بمغانا الذهبي بجي مغانا ما سوقف يواني wannan nusar da ni take hannuna kamar yadda mai taqin ya ambata kofewar al-Imam al-Biqai ne daliban Ibn Hajar din nan shi aka ga sunan shi ya kofeta wanda take zahiriya wata kila shi ko wani su suka rubuta wannan ya halasta kamar yadda malamai suke fada idan ka zo kofe littafin wani malami kai irin wannan tasarrufin shi malam wana ya ce kuma ka mishi yabo ka yabe shi kamar addu'a sai dai yana da kyau mu kiyaye wajen yabo kamar da hadisi ya tabbata anzilun nasa manazilahu karka yi ittira kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuturuni kama atatin nasara ibn maryama kar ku dinga zugugguta ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanda nasara suka dinga zugugguta Isa dan maryamu karshe har suka halaka suka ce dan Allah ne to karka je ka dinga zugugguta wani malami zugugutawa ta wuce maka ida rawa zaka yabe shi ka yabe shi da abin da yake da shi na alkhairi ya fi bukata izuwa ga addu'an nan fiye da yaba musamman in ya shude ya rusu addu'a da za ta ce Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya karbi ayyukan shi Allah ya gafarta mai zunuban shi za ta fi mishi amfani fiye da wannan tsabaragen yaban da ake wannan galibi zaka cultism ne kawai kungiyanci ne galibi yaba wa malamai in akan idan su ne ka sare guyuwar su ko ka hada ka sa shi dan ya zama gaba gare su in ba kan fuskar su bane ka wofantar da mutane akan su waye su wato ka sa mutane su fahimci malaman sun fi karfin yadda suke a bisa haƙiƙani ko kuma ƙara musu yawan makiya domin wannan na jin haushi da an yabe su kaga baka a kotiya ne ba wani abin arziki bane ka tsaya kana ta yabawa to da haka wannan nuska sai ya cire wannan magana bai saka ta a sama ba ina fata mun gane wannan ya fara kawai da abinda shi malamin ya faɗa yace alhadisus sahih hadisi ingantacce dama alhadisus sahih shine ɗaya daga cikin hadisai guda uku da ake fara bayani akan su sahihi hasan da'if kamar yadda iraki yake cewa wa ahlu hadha shani qassamus sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan mazuwa wannan al'amari sun raba hadisai zuwa sahihi da da'ifi da al-hasan fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli adlin dabitil fuadi am mithlihi min ghairi ma shuzudi wa illatin qadihatin fatuhi yake fadan wannan shi kuma su yake cewa hadus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dabitin am mithlihi yace walam yakum shadhan wala muallala والحكم بالصحه او والحكم بالصحه والضعف على ظاهره لا القطع الا ما حوى كتاب مسلم كتاب مسلم او الجوفي سوا دوغون زنتي ne idan an haddace shi go ya kamata ka zaba alfiya daya ka haddace ko ta siyudi ko ta iraki ta siyudi tafi dadi abaka tafi dadi tana da salasa tana sauka haka kamar ruwan irin ruwan kaka din nan yab tana da wannan dadin ita kuma ta iraki ta fi zurfi a ilmanci Allah ya taimake mu a darasin salafiya a zariya mun karanta da alfiya iraki wanda an yi recording din ta gaba daya kusan cassette 94 ko da 5 mun karanta da alfiyar Suyuti a baya amma ba a yi recording din ta ba akwai babban malamin hadisi Dr. Muhammad Salih Umar Rijalemu Allah ya saka mai alkhairi yana karanta da alfiyar Suyuti din nan ku yi kokari ku dinga bi akwai kasusuwan akwai video da sauransu to abin da yake cewa yace hadith sahihi ma huwa ma dara ala adlin mutqinin wattasala sanaduhu shine abin hadisin da ma dara wanda ya gudana ala adlin a ainihin wato ta kan mutanen kirki mutqinin wanda ya goge akan abin da yake na ilimin hadisi wattasala sanaduhu kuma isnadin ya zama ya sadu da juna haka an ya ambata mana sharuɗan a samu hadisi sahihi shine idan masu riwayan dukan su adilai ne ina Imam Bukhari yace haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an adh-Dhuhri qala haddathani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abi Amr ana Abdullah ibn Abbas to wannan shine dara ala waye da waye waɗannan mutanen sai an bu kowa daya bayan daya an ga wani iri ne haddathani yace haddathani Abdullah ibn Yusuf Al-Qa'anabi, Al-Malikin, Al-Nafi'in, Al-Ibn Umar. Sai an bi an ga waye da waye su waɗannan. To, sai a duba tun daga kanshi kanshi Imam Bukhari. Yana da hadda mutumin kirki ne? Waye malamin shi? Yana da hadda ta hadisin nan mutumin kirki ne? Waye malamin malamin shi? Har zuwa kan tabi'i, shi sahabi dukan su mutanen kirki ne. Allah ya riga ya faɗi kirkin su. Abinda za a saki dubawa kuma shin wannan malamin da wannan dalibin ke cewa ya gamu da shi ya tabbata sun yi gamuwar dalibi da malami eh sai a jamaki shine wata sala sanaduhu kenan sai an samu wannan a dukkanin gabobin hadisi sannan kuma a zo a samu sauran sharuɗin da zai ambata yace fa in kana mursalan idan akai gaggawa irsal asali shine gaggawa a tsallake wani wani ya tsallake bai ambaci wanda yace annabi ya ce din ba ya faɗa abin da an tabbatar shi baya nan sanda annabi ya faɗa tabi'i yace annabi ya ce misali sallallahu alaihi wasallam shine irsali yace falihti fa fi ihtijaji bihi ikhtilafu akwai sabani game da yin hujja da shi zamu zo mu ji sabanin zai ambata a gaba insha Allah idan an zo magana akan mursala ma take shine da ana karba aka zo ana aka sa sharadi sai na manya daga baya aka daina karba al'amari ya tabbata akan cewa ba a karban wato a riwaya mursala ba a karbanta daga baya kamar yadda zamu zo mu ji a gaba zai mana batu akan mursali da maganganun da aka yi akan za a karbe shi ko ba za a karba ba domin daga baya magana ta istikrari akan cewa ba a karban mursali din an daina karba amma da can ana karba kamar da yake cewa shi iraki wa hatta malikun kadhan umanu wa tabi'uhuma bihi wadan su maliku da sunu uman ibnu sabit shine abu hanifa suna hujja suna addini da hadisi mursali waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis saqi fil isnad yace wasa وصاحب التمهيد ابن عبد البر كنان انهم نقلا ومسلم صدر الكتاب اثر مسلم مقدمه سكنا لوكتي يا قري زمو سورارا ان سي الله يا كاي مو درسي نا غبا كنان wannan shine kaset na daya insha Allah zamu cigaba a kaset na biyu insha Allah kamar da muka alƙawarta fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.